sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Dakarun Rasha sun ce sun kama garin Liman da ke gabashin kasar Ukraine da ke zama babban cibiyar harkokin jirgin kasa a yankin Donetsk. Kame garin na nuna za a samu sauyi a yakin da ake yi a Ukraine. Bayan wani aikin haɗin gwiwa tsakanin kungiyar 'yan bindigan jamhuriyar mutanen Donetsk da dakarun Rasha, sai 'yantar da baki ɗayan garin Krasny Liman da ke hannun masu kishin kasar Ukraine, a cewar ma'aikatar tsaron Rasha. A jiya Asabar kuma Rasha ta ce ta yi nasarar gwada harba makami mai linzami mai tsananin gudu a yankin Arctic. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce makamin mai linzami na Zircon ya yi tafiyar kilomita 1,000 kuma ya yi nasarar isa inda aka auna a yankin Arctic. A hali da ake ciki kuma, binciken da Turai ke yi na neman madadin makamashin Rasha ya ƙaru ainun tare da buƙata da kuma farashi na mai da iskar gas daga ƙasar Norway. A yayin da kuɗaɗen ke kwarara, kamfani na biyu mafi girma a nahiyar Turai da ke samar da iskar gas na kare tuhume-tuhumen da ake masa na samun riba daga yaƙin Ukraine. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki, wanda ke neman ƙasar ta Scandinavia ta maye gurbi iskar gas da Poland ta saba samu daga ƙasar Rasha, ya ce ribar mai da iskar gas ta Norway ta farauta ce a kaikaice a kan yaƙin. Ya buƙaci Norway da ta yi amfani da wannan yanayi don tallafawa ƙasashe da suka fi fama da bala'in, musamman ƙasar Ukraine. Wani turmutsitsi da ya barke a jiya Asabar a wani taron bayar da agaji na coci a kudancin Najeriya ya yi sanadin mutuwar mutane 31 tare da jikata wasu 7, kamar yadda 'yan sanda suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Wani lamari mai ban mamaki a wani shiri da ke nufin bayar da ƙwarin gwiwa gaba bukata. Wani ganau ya ce waɗanda suka mutu sun haɗa da mace mai juna biyu da kuma yara da dama. Turmutsitsin ya barke ne a wurin taron da Churchin King's Assembly Pentecostal da ke jihar Rivers ta shirya. Ya hada da mutane da suka zo wurin taron bayar da agajin na Shop for Free da Churchin ke yi a kowace shekara, kamar yadda kakaki 'yan sanda Grace Enringi Koko ta bayyana. An saba shirya irin wannan taron a Najeriya, mai tattalin arziki mafi girma a nahiyar Afirka, inda sama da mutane miliyan 80 ke fama da matsanancin talauci, a cewar ƙididdigar gwamnati. An shirya fara taron bayar da agajin ne a jiya Asabar da misalin karfe 9 na safe, amma mutane da dama sun zo tun karfe 5 na safe don tabbatar da sun shiga layi, inji Enringi Koko. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 28 ne suka mutu a jiya Asabar a ƙasar Brazil sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka kwashe kwanaki ana yi a babban birnin yankin Recife da ke zama babban gari a jihar Pernambuco da ke arewa maso gabashin ƙasar, inji hukumomi. A cikin sa'o'i 24 da suka gabata, an sami rahoton mutuwar mutane 28, inji hukumar tsaron farin kaya a cikin wata sanarwa. Lamarin ya faru ne da sanyin safiya, lokacin da mutane 19 suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a yankin Jardim Monteverde da ke kan iyaka tsakanin Recife da gundumar Jaboatão dos Guararapes. Wasu 6 sun mutu a wata zaftarewar ƙasa a ƙaramar hukumar Camaragibe. Mutum 2 kuma sun mutu a Recife da kuma wani a Jaboatão dos Guararapes. A ƙarshe, jama'a da dama ne suka taru a jiya Asabar a Uvalde da ke kudu maso yammacin jihar Texas ta Amurka domin nuna alhini da kuma nuna girmamawa ga mutane 21 da aka kashe su a farkon wannan mako a ɗaya daga cikin makarantun firamare na garin. An sanya gicciye 21 a kusa da mabubbugan ruwa a farfajiyar kotun birnin. Ɗaya ga kowane ɗaya a cikin ɗalibai 19 na aji 4 da suka mutu da malamansu guda 2 da suka haɗa da Irna Gracia da Eva Merles. Tarin furanni masu girma, mutum-mutumin dabbobi da kyawawan saƙonni, muna ƙaunarku, za mu yi kewanku, su ne suka kewaye gicciyen. An kuma ƙona kyandarori masu ɗimbin yawa. Pastor Humberto Redivato, ɗan shekaru 33, wanda ke zaune a Uvalde, ya nemi kowa da kowa ya haɗa hannu a masa addu'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA har yanzu muna sauraron mahalarta zauren inda suke kokarin bada mafita a matsalar tsaro da ya addabi kasashen Sahel. A yanzu zamu ci gaba da malami na gaba.
Alhaji Aliyu, mafita ta farko saboda matsalolin uku ne muka tsana. A nan dai muna iya cewa mun hada akan matsala uku ta tashi hankali a kasar nan. Akwai hoshi da makami, akwai wannan safarin kwaya, akwai kuma ta'addanci wannan da ana kece ma terrorism. To in muka dauke su wa'ancan adalci zai kawo su. Wannan hoshi da makami da safarin kwaya an san idan aka sa adalci a kasa, gwamnati ta sa kowa akan aikin shi ya nace yayi adalci, wannan sace-sace za a yi maganin su, yawo da kwaya za a yi maganin shi. In ya so babban matsala wadda ita ce wannan ta ta'addanci da ta shahi Mali, Burkina da Niger, ita wannan sai an zamna an yi taka tsantsan saboda masu cin abinci a cikin take da yawa. Alhaji, bince ba horan shi tana da hannu sosai, saboda tunda suka zo suka kawo sojojin su a yankunan wannan, ku je ku shiga littattafai na yankin lokacin da suka raba kasashen mu, za ku gane da akwa da shugaban kasa horan shi akwai kudurori da aka dauka wanda sun hiku sanin yankunan wannan. Za su ce muku iyakan Niger da Burkina ta bi tsakanin tabkin tango-tango da tabki da icce uku da ke wuri kaza, ina muka san su mu wannan abu.
Me mafita?
Mafita Mala Aliyu, abu guda ne. Muna muka zuna gaskiya. Yakin gada an ka sa muna cikin kasashen mu, muila ya kamata mu yarda da wani abu. Ba mu ciwo kanta da yakin sojoji. Abinda ya afko Afghanistan ya nuna muna komin karhin kasa sojoji, ta'addanci ba iya ciwo kanta da makamai baiwa. Tunda Amerika baka karhi da yi Amerika gudu ta yi Afghanistan. Yau in an ka saurari duk mutanen da sun kai magana, ai a cikin yankunan mu akwai wa'anda in sun fara ana ji leader na community, kamata yayin ana zo a ciwo kan matsaloli na yankunan Tilibin a gama leader na Mali da na Burkina Faso da na Niger wuri guda. Tunda kasashen mu sun zam kaman guda, in an ka maganci abin a Mali nan za su zo su tada mana hankali. Kenan dole in ana so a samu mafita gaba ɗaya za mu samu, ko kuma gaba ɗaya kasashen mu su wargaje.
Madalla, mahuta na ɗaiɗai matasa su suka yawa, kuma matasa bombay ko da Boko Haram ko ba Boko Haram, in dai ba a yi adalci ba a kula da su bombadin tashi za, dole ne a tsaya a yi adalci bisa wannan fanni. Wancan fanni wanda ya huce Niger ya shahi duk ƙasashen nan na Sahel, sai mun bude ido mun jibi gaskiya, kuma mun san ita ce gaskiya. Ba abin san barawo da barawo, duka yakin na an sani. Wannan iyakokin da ake hodi arziki ne gare shi, wani ya hodi Faransa ta yi mu sanin arzikin da ke da kai cikin ƙasashen mu. Kenan yana da kyau ne mu tsaya, kada mu yi dogaro da wani. Babu wani wanda zai zo ya maka yaki ya kare ka. Babu. Ina fata su shugabannin namu za su gane.
Na'am.
Kamata yayi a ce bisa wannan fannin kasashen mu su zo su zama. Baiwa a yi yaƙi je sanki Sahel, baiwa a yi je sanki Sahel babu Algeria, baiwa a yi je sanki Sahel babu Nigeria. Dole ne kasashen mu su zo su zamna. Wannan ho business ne fa. Business ne, suwa suke sai da makamai. Masu sai da makaman na su ne suka ba da kuɗi aka zaɓi shi magabannin nan na horan. Su ne suka ba da kuɗi aka zaɓi su maganin Ingila. Su ne suka ba da kuɗi aka zaɓi shi magamannin Amurka. Ƙasashen da na hudi su ne masu ƙera makam. Dole ne sai sun sai da makam. Kuma in ka ɗauki Europe ɗin 2008 take cikin matsala, Hailau tana cikin matsala, sai sun nema ina ne ake neman shi, Afirka ne ake neman shi. Kenan ba yadda za a yi wani soji ya zo daga horan shi ya ka lahiya a nan, babu.
mahuta Alhaji Aliyu Akwaita, na farko dai a matsayina na dan horo hulla ina kira ga ɗan horo hulla na kewayen nan da ake tashi hankali kamar Niger, Nigeria, Mali, Kamaru, Chadi da mu yi tsintsiya madaurin ki daya mu tashi mu yi tsayin daka mu yi gwagwarmaya yanda za mu maganin wannan abu. Allah ya kama muna sai mu yi maganin shi. Na farko kenan. Na biyu, su magabata dole tunda duk kasa sanga kowace kasa tana da kundin tsarin kasa kuma kowane kundin tsarin kasa Alhaji Aliyu ya ba talaka dama ka tashi ka hudu incinka ka tashi kai adawa da duk wani mulki da yake kama kariya da yake cin hanci da rashawa da yake rishin gaskiya da yake rishin shari'a akwai shi cikin shahi na goma cikin kundin tsarin kasan mu kuma na tabbatar da ma Najeriya akwai shi dan haka mu ne ya kamata mu tashi mai wannan gwagwarmaya tunda magabata sun zama shimgin sabara baka hana shiga baka hana hita an zabe ka ba bisa ka'ida ba ya za ka yi ka kubce muhoran shi wannan kungiya ta ECOWAS ba dan talaka take ba cikin Afrika kungiya ce ta kare shugabannin kasa da tsohon shugabannin kasa kenan talaka ba za ka kwanto da ECOWAS ba mu ne ya kamata mu tashi mu waye musu da kai mu tashi mu nemi yancin mu arzikin mu ne ake son ayi baba kere da sama da hwadi a amshe muna Alhaji Aliyu di ba gani a Faransa wutar da take sha da take saida cikin kashi 100 kashi 80 daga Afrika take ta cikin kashi 80 da ke ta daga Afrika kashi 60 daga Nijar take ta yaya za a cewa yau an waye sahiya duk shekara sai an yi gobara yaran mu sun mutu cikin makaranta ta kara ai abun kumiya ne raƙumiya ce ruwan kaji mu tashi mu tsinta madaurin ki daya mu kama mai maganin wannan matsala tunda shugabannin mu ba su isa wannan magani ba mai izuwa gaban Faransa ya ce mata ba haka nan bane.
Okay, to gaskiya matsalolin da aka zana yawa gare su balle a ce har an samu maganin matsala haka zama guda kuma ni dai abin da na sani na harko kaga irin yanda nan ake ta bayani muna surutu to in ba ai hankali ba su ma shugabannin kasashen haka ne ake ba azawwa da abun a aikace na dai kenan. Na biyu dole sai ma amince da matsaloli wanda suke da dalili ko asalin su na cikin gida ne maganin su na cikin gida ne wanda kuma ya kamata a magance cikin haɗin gwiwa da wasu ƙasashe da wasu abubuwa ba yiwa kamar yanzu a kwatanta mana a ce gona wadda babana yau shekara 5 da wani abu bai iya noma saboda matsalar da ke da kwai iyaka da Najeriya yankin Madarunwa a ce mini sai an kori sojojin horon shi daga Nijar babana zai je ya noma ba gaskiya bane wannan matsala ba ita bace wani abu ne na daban in ka dauki misali hazawa wani lokaci sojin Niger runduna ta musamman guda ke da koda ake ce ma boycott daga zawo wa'annan sojoji ko na Canada ko na Germany ko na Faransa da na America da suke nan yau kusan kowace jaha an kirkiro mata runduna ta musamman horar da su makamman da ake ba su na aiki da atisayin da ake musu wani abu ne wanda ke bukatar kudi jewa kasar ba ta da halin ta wasu abubuwa ne wanda sun taimaka rishin sanin kasar da muke da ni da lewan yankuna ko a kafa ko a moto shekaru 20 da suka wuce bani bangunan ka dauka ka kai haccin na godaran tigze kafan ikarfan haka shiga cikin mali adaran bukan da sauran akwai abubuwan da dole sai mun datar da barkokin mu na soji na bakin iyaka sun dace da barazanar da ke da kai.
Assalamu alaikum. Ina ƙara godiya a bisa kan tantamna da muke kuma Allah sa albarka a cikin zaman namu kuma Allah kawo bakin warware inda ya kulle kuma Allah ka yi mu taimako inda ba mu tsammani Allah ka mu dauka ta inda ba mu tsammani duka in kai lissahi a yanda gaba daya duk ra'ayi suka fito ina jin in hudda kalma adalci da kowa ina jin babu wanda bai kawo magana adalci ba magana inda take abubuwa ne suke wakana a cikin kasashenmu na Afrika wani malamin fiqh yake cewa yanda musulunci yake da shikashikai guda biyar to haka siyasar Afrika take da shikashikai guda biyar ka san me shikashikai guda biyar na siyasar Afrika shine sai ka zama babban makareci sai ka zama babban mai zurci sai ka zama wanda za a gamu da dan uwanka a cikin dan uwanka sai kana da kuɗi sai ka iya jiba wai sabajin ku yanda za ka kawo mutun sheri wanda ya zama to zaman garin bai iya ba kuma sai in kai dabar kai ka zama babban mai yaudari shine magana duk wannan magana da ake shin mutane ana son bakin warware menene take faruwa ai bahaushe yake cewa ruwan da ya ba kashi a shine ruwa abubuwan da suka wakana a gare mu yau wanda muke ji a jikin mu da ɗiyan mu da zukokin mu mu shine matsala na ji ba na ki ba
yo mi amfanin badbar rai inji ma wannan bare Bahaushe mi amfanin badbar rai matsayin da muke ciki yanzu a yau aliyo demokrasiyar mu ta riga ta lalace dan saboda mai zamanto mutane ba su san gaskiya ba su tsare gaskiya yau magana da ake yi yau ta kai matsayin da kowa wani abu suna kamar mulmushin abun akwai takardu da suke hutawa na amkaman tsaran wanda mutane suka handame mu larka da ake cewa adalcin arawan aka ce karin da ya sha koi kansa tsarewa barayin da suka yi banna a kama su a kai su gidan kasu amshi kudin amshin yau ya zama matsala cikin kasar mu a kasar mu yau mu ko shi haka nubu mu kai ba duka mu ce miliyan 22 ba amma yau matsalolin da muke da kai wallahi talakkan da yake kauyen Kano yayi talakkan da yake zaman to a cikin kasar mu
kuma da laban gode kware to alhaji mustafa bismillah bai mafada
to mahifa tana kan zango guda uku na farko Kuja iyakan mu da Mali ya da kilometa 700 wannan iyaka sake ne wato kenan sojinan Mali ba su bisa wannan iyaka kenan wannan babban matsala ce mun zama kawa bakin garka a buɗe kenan dole ne wannan iyaka tsakanin mu da Mali sai sojinan Mali su ma sun yi kokari sun zo sun hoke ta na biyu iyakan mu da Libya ya da kilometa 300 ba kowa sai daji sai da sojojin Niger kenan su ma ya kamata iya cewa sun hoke kasar su sun hoke wato iyakar kasar su idan kuka doki iyakan mu da Nigeria kilometa ya da 1,500 mafi yawa sojojin Niger ne akan iyaka kenan sojojin Nigeria su da muke gani Nigeria ita ce uwa kenan ya kamata iya cewa su ma sojojin Nigeria sun zo sun kare ta su iyaka kakin mu zo anan gida tunda akwai matsaloli na kwanci hankali mu ga yaya ne za a yi a dauki matakin ne yaya ne za a yi matasan mu yau da kai da dama waɗanda ana iya a dauke su a cikin soji su ƙara ƙarfin soji wannan ita ce mahita ina da ra'ayin da wanda ya kamata iya cewa yau gwamnati ya yi nazari a kansa doka ta ba mu incin wato mu iza wasiƙa mu tambayi gwamnati izinin a ba mu hanyar mu dauki bindiga ni ina cikin masu ra'ayin duk ɗan Niger kum duk mai inci duk mai adalci yana da odal in ya bi hanya ta gari ya riƙe bindiga ta kanshi domin hujja guda biyu zan ba ku ana na farko ni na yawo cikin kasashe na duniya gaba ɗaya tunda continent guda biyar kin na gane su na yi zama Israel na ga inda yaro ko mai shekara 15 yana da incin ya ɗauki bindiga ya kare ƙasa ya kare kansa na zo Amerika al'umma tana da incin ta ɗauki bindiga ta kare kanta ta kare kuma ƙasarta kenan mu ma a nan Niger mun lura da cewa kawai a arewacinmu koko inda ake wannan tashin hankali da kidnapping in kun kaga garin da waɗannan 'yan ta'adda ko waɗannan ɓare suke zuwa ko su yi kidnapping koko su yi sata garin da babu mai bindiga ne duk garuruwan da addakwai bindiga waɗannan ƙananan banduka ba su sa zuwa
lalle mafita kamar ni yadda nace maka ra'ayina ban ɗauke shi addini bane amma kullun ɗan adam shi na ƙarya da mai daraja don ya samu yau wani na iya ƙarya da Aliyu Mustafa don ya san matsayin shi a sashen Hausa don ya samu biyan bukata to bisa ga dokokin addini duk garin da ake kiran sallah laifi na ma a ce an kai shahadi gare a doka ta addini tun dai ana kiran sallah cikin gari laifi ne a ce ma an tai shahadi a gari kenan wannan magana an ce wai addini ne kuma shi da mun ka ce mun ku barayi ne business ne ba wai wani abu ne mutane na son ka kirkiro wannan abu akan neman kuɗi haka take ko ina ake yin shi akan neman kuɗi ne ake yin sa ba wai ana yin shi don addini ba abun da saƙen siyasa sun ka shiga cikin shi kuma don su yi farfaganda don su kada wani zamanin Boko Haram da an ka yi shi an yi farfaganda don a kada wancan shugaban ƙasa yanzu an ga kuma shi Buhari shi da kanshi dauke nan Niger da shi za su farfaganda da a ce bai samu ba ko kuma wanda a cikin siyasa shi wannan aibi ne irin na ƙan siyasa ina son mutane su gane amma abu guda nake son ƙan Niger su gane dokar ƙasa kamar yadda mutane suke son su sani mutane su ɗauki makamin ne a ce a bisa doka a ba su wani matsayi ko na police ko na soji wannan laifi ne bisa doka
a nan za mu ja linzamin shirin idan Allah ya kai mu makon gobe za mu dora yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da shugaban sashin Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke sallama da ku, mu huta lafiya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kaman da bakin ƙwarya muke wannan hira yanzu haka. A malam ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya jika ka? Ko zaka gabatar da kanka?
Eh, suna la Samuel Salis.
To mallan Zabi, kai mutumin wani gari ne?
Ni mutumin Faskare ne. A Katsina.
Faskare jihar Katsina kenan.
Local gambai.
To yanzu na ga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka, pure water ko? To yanzu wannan pure water mallan nawa ake sai da pure water?
Naira 20 a
ko wani kwaya daya ko ledar gaba daya?
Kwaya daya. Ana sai da gaba daya 100.
Amma shekarun baya ni na san cewa kaman ana sai da wannan abu naira 10 ne. Aka yi ta yi shingoran Zabi
haka. Wannan rayuwa ne. Kun bai lokaci ya canza. Ya kawo haka.
Yanzu mallan ka kwashi kaman shekaru nawa a wannan gari na Abuja?
Gaskiya na 2002 nake zuwa nan.
2002
kwarai kuwa.
Wai, kusan shekarun kafa yanzu 20 kenan a garin.
Ina zuwa ina dawo, inje gidan dawo ne zuwa lokaci haka.
To tunda kake zuwa a cikin waɗannan shekaru 20 dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi?
Gaskiya kamin wannan na fara sai da rake a nan garki.
Eh,
a shekarun baya nan kamin na koma wannan.
Okay, kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din?
Na shekara 3.
To yanzu kenan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba.
To ka san kuma ni rayuwa haka yake. Bara baya kasancewa. Amma zan samu ne samu wa da tashi wannan. Gaskiya.
Insha Allah wanda yafi wannan din zai zo.
Insha Allah.
To mallan kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske.
Gaskiya.
Za ka ga kaman matsalar gurin zama da binci kaman a ina kake da zama ne?
Ina nan garki, a nan transformer.
Garki transformer, a nan kake da zama? To kana ka kama haya ne, kana zaune ne a gidan haya ne koko yaya?
Mun kama daki da yanzu.
Ku nawa?
Mu biyar.
Ku biyar da kuka kama, kowa yana hada?
Ana hada ba.
Kamar kuna biya a wata ne ko shekara?
Duk wata zama ba 10,000 haka.
Kowa zai biya naira 2,000 kenan
a watan ba.
To amma mallan yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa kana samun kamar nawa a rana?
Gaskiya alhamdulillah da wakin gwargwado ana samu 2,000, 1,500 naira 1,000. Amma ina lokacin zafi ne ana iya a fi haka. Ni yanzu lokacin damuna ne kana samun 1,000, wata ran bawa ka samu 1,000 din ma a nan yanda damunar da ake cike.
To malamin yana da iyali kuwa?
Tsara iyali, ina da mata daya da yaya biyu.
Ayan ka biyu, mata daya yaya biyu.
Yaya biyu.
A masha Allah, Allah ya raya su.
Amina ne.
To ka suna su ma nan garin Abuja ne tare da kai?
Suna Faskare local government.
Wacan Katsina, jihar Katsina.
Eh.
To kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka je can ganin gida?
Tsara in wata biyu, wata uku haka. Sai na koma.
Kana wata biyu wata uku?
Eh.
Kamun ka je ganin gida?
Kwarai kuwa.
Mallan yaya maganar karatu fa? Karatu boko?
Na yi karatu boko da Islamiya bani ban taba ba gaskiya. Domin ma ina secondary na karatu da na tsaya. Na kai aji biyar.
Ka kai aji biyar na babban secondary?
Nan karatu na tsaya mu wallahi.
To amma menene dalilin da yasa mallan ka dakatar da karatu?
Wallahi yana yin rayuwa ne. Yanzu haka ina son inda samu tallafin ma zan koma cikin bayan karatu.
To yadda yanzu na ga abubuwan suna tafiya idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe zaka sake koma makaranta ka ci gaba.
Sosai kuwa, sosai wallahi. Ina farin ciki ko gobe ma zan samu dama Allah zai koma. Domin ilimi shine da shiga zaman duniya kuma haka ba.
To amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake faɗa ba wanda yanzu kai?
Wallahi na fahimta. Saboda ne rayuwa ne kawai. Dan a lokacin muna cikin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wanda kashe-kashen da ake a halin yanzu. wallahi
shikenan malam to mun gode kwarai Allah ya taimaka
nagode Allah ya saka alheri Allah ya taimake ku amin nagode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa muni lafiya
to a gaida malam Sale kawo ƙashen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri